wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro Ishaya Zakariya ke maka maraba da zuwa wata sabuwar shirinmu na yau. Ina fata ana cikin koshin lafiya da farin cikin sake saduwa da kai. A shiri na yau muna kuma da fili na amsa tambayoyi wanda an turo tare da Pasto Ishaya Katsiya. Pasto Malum da Pasto Audu duka suna shirye domin su karfafa mu a ruhaniya a shirinmu na yau. Sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali, a kuma gaiciyan uwa domin su ma su samu wa'innan albarkun. Maraba da zuwa.
Mai sauraro, muna godiya ga Allah domin sake saduwa. Fatarmu da begenmu shi ne dukanmu muna samun karuwa cikin maganarsa. A kamar kullum ni ne naku Ishaya Amos Katiya. Mu yi addu'a. Allah, mun gode da bishewarka kullum a cikin maganarka. Ka ba mu saninta da ikon aikawa cikin Yesu Mai Cetonmu.
Amin. Muna da tambaya daga wurin ɗan uwa Ayuba M. Damen daga Cooking Church a ƙaramin hukumar Kwafan a Jos, Jihar Plateau. Yana bukatan ayoyi akan Asabat da Lahadi. Bukatarsa kenan.
To, Malam, mun gode da wannan tambayoyi da ka aiko. Kai tsaye game da Asabat, idan na samu sa'a kana kusa da akwatin rediyor ka kuma kana da abin rubutu, ga ayoyi game da Asabar kamar haka. Fitowa Sura 20 aya 8 zuwa 11, Ishaya Sura 58 aya 13 da 14, Ishaya Sura 66 22 zuwa 23, Ishaya 58 aya 1 zuwa aya na 7, Ezekiel Sura 20 aya 12 da aya na 19 zuwa 20, Markus Sura 4 aya 16, Luka 23 55 zuwa 56, Ayyukan Manzanni Sura 13 42 zuwa 44, Ibraniya Sura 4 aya 9 zuwa 11. Zan maimaita. Fitowa Sura 20 aya 8 zuwa 11, Ishaya 58 13 da aya na 14, Ishaya 66 22 da 23, Ishaya 56 aya 1 zuwa aya na 7, Ezekiel 20 aya 12 da aya na 19 zuwa 20, Markus Sura 4 aya 16, Luka 23 55 zuwa 56, Ayyukan Manzanni 13 42 zuwa 44, Ibraniyawa Sura 4 aya 9 zuwa 11. Sa'annan ayoyi game da Lahadi kuwa. Na farkon kubawar shari'a Sura 16 aya 9. Ita ce kaɗai ta yi magana kai tsaye game da ranar Lahadi. Amma da shike mun san ranar Lahadi ita ce rana ta fari ga 7. Ga waɗannan ayoyin da suka bi baya kamar haka. Luka 24 aya 1, Markus 16 aya 2, Ayyukan Manzanni Sura 20 aya 7, Korintiyawa ta fari Sura 16 aya 1 zuwa 2. Zan maimaita. Ayoyi game da Lahadi. Kubawar Shari'a Sura 16 aya 9 ita ce ta yi magana kai tsaye game da Lahadi. Amma da shike ranar Lahadi mun san ta ita ce rana ta fari ga 7. Sauran ayoyin da suka goyi bayan ta kamar haka su ne Luka 24 aya 1, Markus 16 aya 2, Ayyukan Manzanni 20 aya 7, Korintiya ta fari Sura 16 aya 1 da 2. Da fatan ka gamsu.
Petrus Ayuba daga fadan Baju a ƙaramar hukumar zangon Kataf a jihar Kaduna yana cewa, ina so ku fahimtar da ni akan yin azumi domin nukan yi tunani ko sa'a nawa ne ya dace wa mutum ya ɗauka domin azuminsa? Bukatarsa kenan, Pasto.
Mun gode da samun wannan tambaya taka. Littafin Mata Sura 17 aya 21 ya bayyana mana ta bakin Isa Almasihu cewa akwai waɗansu matsaloli da ni da kai muna iya fuskanta wanda ba za su kawu ba sai tare da addu’a da azumi. To, ina son ka san cewa ya danganta ga yanayin damuwar da kai kake da shi ne. Bisa ga zurfin damuwar da kudirin da ka ɗauka, kana iya ɗaukan azumi daga ƙarfe 6 na safe har zuwa 6 na yamma, wani kuma na iya ɗaukan har kwana 2, wasu na iya ɗaukan har kwana 3. To, amma cikin littafin Mata Sura 6 aya 16, Yesu ya mana kashedin cewa, in za mu yi azumi, kada mu yi shi kamar masu riya, muna kwantsare fuska har a sani wai muna azumi. Bugu kan ƙari kuwa shi ne, idan har za ka yi azumi, ka uni tun daga safe zuwa faduwar rana ba tare da yin addu’o’i a tsakani ba, wannan ka dai uni da yinwa ne kawai, ba azumi ba. Mai azumi zai yi azumin ya rabu da ci da sha ya kuma kasance da addu’a. Da fatan ka gamsu.
Ina da baptisma. Ina kuma da mata 2, amma ina shan jibi. Pasto na ya san da wannan, ko ya cancanta Pasto ya banni in sha jibi? Mai tambaya shi ne Yusuf Aminu daga Gombe.
Malam Yusuf Aminu, a cikin littafin Korintiya ta fari Sura 11:27-29, yana bayyana mana cewa mai cin jibin Ubangiji sai shi auna kansa, kada a ci da rashin cancanta. Sannan ayar Allah kuma na ƙara mana cewa a cikin Korintiya ta fari Sura 10:31 cewa, duk abin da kuke yi, ko kuna ci fa, ko kuna sha, a yi duka domin ɗaukakar Allah. A nan ina son ka san cewa, Isa Almasihu ma ya ci jibinsa na ƙarshe tare da Yahuda Iskariyoti, wanda ya san cewa mai laifi ne. A yanzu maganar ba ta fastonka ba ne, maganar naka ne. Idan kai lamirinka ba ta kashe ka ba, idan ka sani cewa kana yi daidai bisa ga nufin Allah, idan ka auna kanka kana ganin ka yi daidai, to kana iya ci gaba da cin jibin Ubangiji. Kada ka manta, ayan ta ce idan muna ci da rashin cancanta, muna ci ma kanmu ne azaba, muna ci ma kanmu ne wuta, ba kana ci ma pasto ba ne. Da fatan ka gamsu.
Adventist World Radio, muryar bege don kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Barka da wannan lokaci mai sauraro, kana sauraron Pastor Joshua Ezra Malum ne a cikin wannan shiri. Yau za mu yi magana a kan maganan da ke cewa rayuwa cikin jira. Karatunmu na samuwa cikin littafin Zabura ta 130, aya ta 6-7. Littafi mai sarki ya ce, raina yana sauraron Ubangiji, ifiye ga waɗanda ke sauraron asubahi. Ya Isra’ila, ka kallafa zuciya ga Ubangiji, gama a wurin Ubangiji akwai jinkai. a wurinsa kuma da fansa yawataciya, za mu yi addu’a. Ubangiji, ka fahimtar da mu da maganarka a cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amin. Muna da labarin Caleb a cikin littafi mai sarki, shi da mutum ne wanda ya dandana lokuta masu dadi da mafiyan muni a cikin rayuwa. Ya san yanda dandanon bauta yake, yana nan lokacin da Ubangiji ya fito da mutanensa daga ƙasar Masar da hannu mai ƙarfi. Ya ga yanda teku ta bude a gaban Isra’ila, da yanda ta hadiye karusai na manyan mayakan Masarawa, ya kasance tare da Isra’ila a dutsen Sinai. Caleb na ɗaya daga cikin waɗanda sun fara ganin ƙasar Kan’ana ba domin wata laifi na kansa ba, ya yi yawo cikin jeji tare da sauran Isra’ila, ya ga yanda dukkan saransa sun mutu cikin jeji tare da sauran Isra’ilawa. A ƙarshe, kamar dattijo, ya iya nuna jimrewa da bangaskiya ga Allah. Ba shi da sauƙi mutum ya tsaya kai tsaye a lokuta na masi da lokuta na damuwa kamar yanda Caleb ya yi. Caleb bai ji daɗi ba, ya rigaya ya ga ƙasar a lokacin da an aiki magewayen nan su je su duba ƙasan. Caleb yana ɗaya daga cikin waɗanda sun je sun ga ƙasan sun dawo da labari. Caleb yana ɗaya daga cikin waɗanda ya ba da labari mai kyau. Caleb ko da shike bai ji daɗi ba, ya riga ya ga ƙasar, ya riga ya shirya za ya shiga, amma gashi domin laifin jama’arsa zai ci gaba da yawo shekaru 40 sakamakon tawayen kowa da kowa. Caleb ƙaunar taraya ne ta sa shi ya kasance cikin wannan yanayi, sakamakon tawayen kowa da kowa ya sa Caleb ya zama ɗaya daga cikin waɗanda za su kewaye har shekaru 40. Caleb ya kasance ɗaya daga cikin mai kauna, domin yana da kauna a cikin zuciyarsa. Bai yi gunaguni ba, balle ma a ce zai ware kansa daga cikin mutane da ke nasa. Ya ci gaba a cikinsu, ya kuma jimre da hukuncinsa da wahala sakamakon zabe mara kyau da wasu suka yi. Caleb ya zama kwatanci mana, domin ya jimre har matuka. Caleb ya bauta wa Allah da zuciyarsa duka. Caleb bai ji tsoro ba, manya-manyan ganuwan da mutane da ke sabani da Isra’ila ba su hana Caleb ya dogara ga Allah ba. Ya kasance da bege na cewa za su iya yin nasara da waɗannan manya-manyan ganuwa da kuma jama’an da suna sabani da Isra’ila. Kaifa, yaya ne dubanka? Menene kasancewarka a tsakiyar jama’arka? Kana kawo musu ƙarfafawa ne? Kana kawo musu bege ne? Kana saye ne domin ka yi abin da ke mai kyau? Ko kana duban tudai na damuwoyi, wahaloli wanda za ka sha kaman shugaba? Kana gani ba za ka iya cimma burin abinda kana yi ba? Kana jan baya ne? Ka koma ka rungumi abinda jama'a suna yi ne da ba shi da kyau domin ka hallaka da su? Caleb bai kasance haka ba. Caleb ya zama mutum mai aminci wanda ya wakilci Allah da kyau a cikin yayan Isra’ila. menene kai ka dogara gare shi, ganin ababen da suna faruwa da duniyarmu, ina ne ban gaskiyarka take, ganin ababen da duniyan take fuskanta, menene kai kana yi domin ka taimaki waɗanda suna kusa da kai. Caleb na ba da gaskiya a cikin zuciyarsa, ya yi ta marmari duka su kai kasar Kan'ana, amma domin tawayen jama'a da da suna tare ba su ji kalmomin Allah ba, wannan bai hana ma Caleb ya kasance a cikin masu ban gaskiya ba. Mu ina ne ban gaskiyarmu take, ko kana jira ka ji muryar Allah domin bishewa, ko kana dogara ne ga wasu alloli da ba za su cece ka ba? Abin bakin ciki yau mutane domin ganin ababen da suna gaba, wahalolin da suna gaba, mutane sun fara koma ga bokaye, ga ababa na duniya, domin ababa na duniya su sare su. Caleb bai yi haka ba. Caleb ya dogara ga Allah, ya mika kansa ga Allah domin Ubangiji ya yi tare da shi, ya jiraici ya ji muryar Allah, ya yi rayuwa cikin jira domin ya sani kasar Kan'anan nan wuri ne wanda Ubangijin Allah za ya ba su watan wata rana. Shi ya sa ya kasance da aminci, ya yi biyayya ga Allah har zuwa ƙarshe. Caleb ya zama ɗaya daga cikin waɗanda sun shiga cikin Kan'ana, a cikin waɗanda sun fito daga ƙasar Masar. Mai sauraro, bari mu zama kamar Caleb, mu kira Allah cikin damuwoyinmu, ba za ya yashe mu ba. Bari mu kira Allah ko da wani matsala ne mun samu kanmu, maimako mu koma mu dubi baya, mu dubi gaba, Ubangijin Allah kuma za ya bishe mu. Allah shi taimake mu. Bari mu yi addu'a, ka koya mana nufinka, mu zama da ƙarfin zuciya kamar Caleb da ya kasance a cikin yayin Isra'ila, ya bishe su har shi da ya zama ɗaya daga cikin waɗanda ya shiga ƙasar Kan'ana. Ka taimake mu mu ma mu shiga ƙasar Kan'ananmu, a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Yadda kake mu'amala da mutane shine yakan shafi irin nasara da kake samu a rayuwarka. Sa'ad da kake harka da mutane, yaya kake yi da su? Akwai mutane da yawa da ba su darajanta waɗanda suke rayuwa tare da su a kulle yomin. Sai ka gani suna duban su ƙasa-ƙasa, suna masu raini, wataƙila saboda addininsu ba ɗaya ba ne, ko kogarinsu ba ɗaya ba ne. Kada ka yi kuskuren ganin mutane a kan cewa su ne damuwarka. A'a, duk mutumin da ka gani Allah ya aje shi kusa da kai domin ya ƙara wani abu a cikin rayuwarka, bari ka dubi irin abin da mutumin nan zai iya taɓukawa, irin taimako da zai iya maka, irin abin da za ku iya ginawa tare. Idan kai wannan duba, to lallai za ka samu nasara a rayuwarka. Kowane mutum yana tattare da baiwar da Allah ya bashi domin rayuwa ta ci gaba a cikin wannan duniya. Ka gani, dukkan duniya ba za ta kasance kamar kai ba ne. Mutane suna da tunani da baye-baye daban-daban. Idan ko muka yi tafiya tare, za mu samu nasara. Saboda haka, ka dinga darajanta duk wani mutum da ka gani kusa da kai. Domin idan kana gani ma mutumin yaro ne, to nan gaba zai zama dattijo. Idan ƴar yarinya ce ƙarama, to ita ce mace ta gobe. Idan ka ga mutum talaka yau, gobe yana iya yiwuwa shi ne zai zama attajiri. Idan ka ga mutum wanda yake bawa ne yau, yana iya zama sarki gobe. Wanda yake ma'aikaci ne yana iya zama mai gidan kansa gobe. Wanda kake gani ba kome ba ne, zai iya zama kome gobe. Idan ko ya zama haka a cikin dangantakarka da shi, ba kai rayuwa mai kyau ba. Ka ga kunya za ta kama ka. Duk mutumin da ka gani Allah ya turo shi a cikin rayuwarka ne, ka darajanta shi, kai masa riko mai kyau, domin nan gaba Allah na iya amfani da shi domin kai ma ya tada kai. Saboda haka, ka shuka nagarta a cikin rayuwar kowane mutum, ka ga irin amfani da za ka samu gobe.
Mai sauraro, idan kana da tambaya ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a tura mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com ko kuwa a tura mana zuwa ga shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Ina nuna godiya da farin ciki zuwa ga wanda sun tallafa a shirin kamar shi Pastor Ishaya Amos Katia, Pastor Malum da kuma Pastor Audu, duka muna cewa Ubangiji yayi muku albarka. A madadina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemchi, nene Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, yayan zaki sakar nasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba.